To jama'a barkanku da wuni da kuma zuwa ga shirin sashen sanin murya Amurka a wannan la'asari kan mitoci da dama da suka hada da mita 10, 16, 21 da kuma 25. A jihuri Niger ana kama ma tashar mu ta biyu Africa dake birnin Yamai akan mita 102.5 a zangon FM ko kuma gidajen rediyoyi masu zaman kansu irin su amfani da Fara da Sarauniya da Noma da Dalo da Niya a birnin Kwani a computer kuma a voahouse.com ko sashen hausa.com. To jama'a muna fata kuna nan kallokan mai da muke a nan Washington DC Ali Mustafa Sokoto ta da Juma Ali muke shirin kawo muku shirin mu na wannan da asariya ta Asabar. Bari mu fara da kanin labari.
An yi sace shiga harkokin injina masu kwakwalwa na kamfanoni da masana'antu kimanin 45,000 a kasashe 74. Al'amarin da yayi wa waɗannan kamfanoni barna. Sojojin Ivory Coast sun yi bore suka rufe hanyoyi domin nuna kokensu akan rashin biyan su allowance ɗin da gwamnati ta yi musu alƙawari. Ƙasar Koriya ta Arewa kuma ta ce a shirye take ta zanta da Amurka a yanayin da ya dace.
To bayan kun gama jin labaran baki ɗaya, muna da rahoto kan ɗaruruwan 'yan gudun hijira na Najeriya da aka maido gida daga Libya.
Most of them came from detention centers in Libya, not because they had committed any crime, but because they were in Libya illegally.
Sannan za mu je ga jihuriyar Niger mu ji didima da ake tara nan mata. Bayan haka za mu je Sokoto mu je zauren taron duba matsalolin da mata ke fuskanta a Najeriya ta Arewa.
Masana sun nuna cewa cikin duniya, cikin Afirka, cikin Najeriya, kuma ko Najeriya kasashen mu ko jahohinmu na Arewa sun hi komi yawan mace-macen mata masu ciki da ƙananan yara.
To bayan duka wannan muna da shirin amsoshin tambayoyinku da zai hada da tambayar da aka yi game da tarihin sarkin Katagun, amma bari mu fara baku labarai ku sha tukunna.
Mai karanta Jummai Ali. Yunkurin satar shiga harkokin injina masu kwakwalwa da suka hada hadda kafofin sadarwa na kamfanoni da cibiyoyin jama'a duk faɗin duniya da aka lakawa suna harin ransomware ko kuma ransomware attack da turanci ta yi ɓanna sosai domin ta sa harkokin wasu kamfanoni da masana'antu tsayawa cik. A yayin da aka kai kimamin hari ko satar shiga ko kuma kutsawa injina masu kwakwalwa 45,000 a kasashe 74, harin na ransomware hari ne da ya auna harkokin kamfanoni da masana'antu da na jama'a, har ma suka buƙaci kuɗi daga hannun waɗanda wannan abin zamba ya ratsa da su domin a daina satar shiga harkokinsu. Wannan al'amari ya faru jiya Juma'a a Ingila, ya yi ɓanna sosai a asibitocin ƙasar. Sukan yi amfani da wata dabarar da idan suka kutsa injin mai kwakwalwa guda ɗaya to sai ya bazu zuwa harkokin sauran injina masu kwakwalwa waɗanda ba su da ingantaccen tsari na kare harkokinsu. A karo na biyu cikin wannan shekara, sojojin ƙasar Ivory Coast sun rufe hanyoyi jiya Juma'a a birane da dama na ƙasar domin yin zanga-zanga nuna rashin amincewa akan rashin biyan su allowance ɗinsu. An fara tunzirin ne a garin Bouake, sannan ta bazu zuwa birnin Abuja da sauran biranen ƙasar. An ji ƙarajin harbe-harbe a babban sansanin sojan ƙasar da ke birnin Abuja a yayin da sojoji suka yi ta harbi cikin iska. Sojojin suna zanga-zanga ce a kan jinkirin da aka samu wajen biyan su allowance da gwamnati ta musu alƙawari bayan sun yi bore makamancin wannan a watan Janairu. Gwamnatin ƙasar ta biya wani ɓangare na allowance ɗin, amma ta jinkirta biyan sauran a saboda faɗuwar farashin koko, babban hajar da ƙasar take sayarwa a ƙasashen waje. An yi zanga-zanga ce kwana ɗaya bayan wani mai magana da yawun soja ya nemi gafarar shugaban ƙasar Alassane Ouattara a saboda aboran da sojoji suka yi a watan Janairu. Daraktar kula da harkokin da suka danganci Amurka a ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Koriya ta Arewa, Chau Sun-hin, ta faɗa a yau Asabar cewa a shirye ƙasar ta take ta yi shawarwari da Amurka a yanayi ko kuma ƙa'idodin da suka dace. Mrs. Chau Sun-hin ta yi wa 'yan jarida wannan furucin ne a filin saukar jiragen sama bayan ta koma gida daga ziyarar da ta kai ƙasar Norway. Har yanzu jami'an gwamnatin Amurka ba su mai da martani ga wannan furuci da daraktar ta yi ba. 'Yan sanda sun ce yau Asabar ɗin nan wasu 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne ba suka harbe aƙalla ma'aikata 'yan kwangila 10 da raunana wasu da dama a kudu maso yammacin ƙasar Pakistan. 'Yan kwangilar suna gyara wata hanya ce a birnin gwadar mai tashar jiragen ruwa lokacin da maharan akan babura suka bude musu wuta kuma suka arce daga wurin. Nan da nan babu kungiyar da ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kai harin, kuma an kai harin ne kwana daya bayan da wani mai harin kunar bakin wake na kungiyar ISIS ya kashe akalla mutane 25 da raunana 40 a lardin Baluchistan inda garin na Gwadar yake. To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sojojin Siriya sun samu nasarar kwace sansanin mayakan sama da ke gabashin birnin Aleppo daga hannun 'yan yakin sa kan kungiyar ISIS. Rundunar soja ta yi watanni tana fafata da 'yan ISIS, to amma sai yau Asabar Allah ya bata nasarar kwace sansanin mayakan saman Najara. Yawancin 'yan jihadin sun janye daga sansanin. Wani jami'in soja ya fadawa kamfanin dillancin labarun Faransa cewa sojojin gwamnatin Siriya za su ci gaba da dannawa yankunan da suke hannun kungiyar ta 'yan ta'adda, kuma su faɗaɗa yankunan da suka kwace a gabashin birnin Aleppo. Tun shekara ta 2014 sansanin Najara ke hannun 'yan yakin sa kai. Yau Asabar Falastinawa a gabar yammacin kogin Jordan da Isra'ila ta mamaye suke yin zaben shugabannin ƙananan hukumomi, to amma ba a gudanar da zaben a zirin Gaza. Ana ɗaukar zaben a zaman zaben gwada farin jinin jam'iyyar Fatah ta shugaban Falastinawa Mahmud Abbas. Kungiyar Hamas wadda zirin Gaza ke hannunta tana fama da matsalar rarrabuwar kawuna daga ɓallewar da ta yi daga abokiyar hamayyarta ta jam'iyyar Fatah da shugaban ta wato Abbas, shugaban Falastinawa. Ɓangarorin biyu suna zargin juna da laifin rashin gudanar da zaben a zirin Gaza. Jiya Juma'a fadar shugaban Amurka ta White House ta ci gaba da kare matakin da shugaba Donald Trump ya ɗauka na korar shugaban hukumar binciken aikata laifuffuka James Comey, a yayin da caccakar wannan matakin ke ƙara yin ƙamari. Shugaba Trump ya kare matakin a saƙon da ya sa a dandalin Twitter, yana zargin jam'iyyar Democrat ta masu hamayya da laifin ƙago zarge-zargen cewa yaƙin neman zaɓensa ya haɗa baki da ƙasar Rasha. Al'amarin da hukumar binciken aikata laifuffuka ta FBI da Majalisar Dokokin Amurka suke gudanar da bincike a kai. Tun da farko shugaba Trump ya faɗawa gidan talabijin na NBC cewa James Comey ya tabbatar masa cewa ba a bincikensa. To amma jaridar New York Times da ake bugawa a birnin New York ta buga labarin da ya saɓawa furucin shugaba Trump, domin makarraban tsohon shugaban hukumar FBI ɗin sun ce shi James Comey ya gwasala buƙatar da Trump ya na neman yi masa biyayya a wajen cin abincin dare da suka yi tare.
To labaran duniya kuka ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To yan sai rahotanni kuma za mu soma ne da rahoto kan 'yan gudun hijirar Najeriya da aka dawo da su gida daga ƙasar Libya.
Su dai 'yan Najeriya 258 an dawo da su ne a cikin wani jirgin ƙasar Libya ta babban filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Murtala Muhammad da ke nan Lagos. A jawaban da suka gabatar ga 'yan gudun hijirar da aka dawo da su gida daga ƙasar ta Libya da yaƙi ya ɗaiɗaita, sun yi kira ga waɗanda aka dawo da su gidan da su kwantar da hankulansu su koma ayyukansu da suka bari a nan gida domin ciyar da ƙasar gaba, kuma su sani cewa babu wata ƙasa da ta fi Najeriya, wato ƙasarsu asali. Bayar da wannan jami'a mai suna Mrs. Margaret Nwanko ta yi bayani. Dr. Bendele shi ne babban jami'in hukumar NEMA mai kula da kudu maso yammacin Najeriya, inda ya bayyana cewa
majority are male and like the disposition used to be into states of Edo and Delta fixed with the majority.
Ya ce 'yan gudun hijira 258 ne aka dawo da su gida, daga cikinsu maza sun fi yawa, kuma kamar yadda aka sani jihohin Edo da Delta sun fi yawan mutanen da ake dawowa da su gida daga ƙasashen na ƙetare, musamman ma dai ƙasar ta Libya.
Kuma kula da 'yan gudun hijira ta ƙasa da ƙasa tare kuma da haɗin gwiwar ƙasar Libya da kuma Najeriya ne dai suka sa hannu domin dawo da waɗannan 'yan Najeriyan zuwa gida. Rahotanni dai ya nuna cewa 'yan Najeriyan sun buƙaci a dawo da su gida ne don ƙashin kansu sakamakon azaba da kuma wahalhalu da dama da suke fuskanta a ƙasar ta Libya, ƙasar da kuma kawo yanzu aka daidaita ta da yaƙi tsakanin bangarori daban-daban. Ko da yake akasarin waɗanda aka dawo da su dai daga ƙasar ta Libya sun ƙi su ce uffan ga 'yan jaridu, babban jami'in hukumar kula da 'yan gudun hijira ta ƙasa da ƙasa mai suna Nahashun Maina.
Most of them came from detention centers in Libya. They were not because they had committed any crime, but because they were in Libya illegally.
Yace akasarin su dai an fito da su ne daga inda ake tsare da su, ba wai don sun aikata wani laifi ba, a'a, sai dai kawai don sun shiga ƙasar ta Libya ba tare da izini ba. 'Yan Najeriya dai suna cikin 'yan ƙasashen duniya daban-daban da ke tsallakawa zuwa ƙasashen Turai. Babin Yacifin Murai Amurka daga Lagos.
Faga sheka Babangida, yanzu sai Sokoto inda masana suka taru suna duba matsalolin da matan Najeriya tuma ba na arewacin ƙasar ba suke fuskanta wajen haihuwa.
Kididdiga ta nuna cewa ana samun mata kimanin 300,000 da ke ɗauke da juna biyu a jihar Sokoto kaɗai a kowace shekara, to sai dai kashi 25% na wannan adadin ne yake zuwa asibiti domin awon ciki, yayin da kuma kashi 5% ne kacal na wannan adadin suke haihuwa a asibiti. Wannan lamari yana ƙara yawaitar adadin mutuwar mata a lokacin haihuwa, abinda kuma yake ƙara damun gwamnatin jihar ta Sokoto. Hakan ya sa ma'aikatar lafiya ta jihar Sokoto fitowa da hanyoyin faɗakar da mata musamman sababbin aure a kakar aure, ta hanyar wani gagarumin gangamin faɗakarwa da ya kunshi mata da 'yan mata da iyaye maza da mata da ungunzumomi da wanzamai da ma jami'an kiwon lafiya, wanda aka yi wa taken kakar aure can take sallah arbiki ko ungunzuma. Salamu alaikum. Dr. Balarabe Shehu Kakale shine kwamishinan lafiya na jihar Sokoto.
Kakar aure kamar kowa sani wannan lokaci ne na kakar aure, watan Sha'aban, watan sha ruwan azumin tsohi, kuma malam Bahaushe sai ce can take sallah domin wato hikima da kokarin cewa duk wanda da daya budurwa Allah ya nuna mai ta aure wanga lokaci ta azumi gidan mijinta. To amma ayyukan lahiya da kuma ayyukan lamuran mata mu hakula cewa a wannan lokaci akwai yiwuwar juna biyu ya shiga, wanda yake abin alheri ne. To don haka arbiki salamu alaikum, lalle arbiki ya kamata a bi dota domin ta kula da lahiyar wannan yarinya. Zan gaya muku cewa tsakanin da Allah mai ayyukan lahiya, wallahi duk aka rasa mace a wurin haihuwa ciwo muka ji kwarai da gaske. A tashin hankali ne wata tara sorin haihuwa.
An gudanar da taron gangamin ne tare da haɗin gwiwar ma'aikatar lamuran mata da yara ƙanana ta jihar, inda kwamishiniyar ma'aikatar Hajiya Kulu Sifawa ta yi wa matan bayani akan yadda gwamnatin jihar ta damu da lafiyarsu.
Kun san mata da yara mu muka kunshi kashi 70% na al'umma. Sannan masana sun nuna cewa cikin duniya, cikin Afirka, cikin Najeriya, kuma ko Najeriya ƙasashenmu ko jihohinmu na arewa sun fi komi yawan mace-macen mata masu ciki da ƙananan yara.
Masana da dama ne suka gabatar da bayanai a wajen taron gangamin dangane da kula da lafiyar mata masu juna biyu da kuma haihuwa.
Unguwazomominmu na gida suna da amfani kuma da su matanmu sun ka yadda, amma kuma muna so a rinka zuwa asibiti saboda a rinka yin gwaje-gwaje wa'inda ya kamata a ce an yi su. In ana tsammanin matsala sai a gano ta tun daga farko, a ɗauki matakin da ya dace a ɗauka saboda a rage yawan mace-macen mata da kuma samun matsala da kuma mutuwar yara ƙanana.
Haka kuma kwamishinonin sun jagoranci wani maci a titunan birnin na Sokoto har ya zuwa fadar mai alfarma sarkin Musulmi, wanda shi kuma aka yi masa lakabin da motar ice ga rabaron madara da kwai da kayan marmari ga macen da ta haihu. Murtala fa sanin na.
A gaishe ka Murtala.
A Sokoto, Najeriya.
Bari mu karkare rahotannin mu a Jamhuriyar Nijar inda yau take sadar mata.
Maudu'in na bana shine inganta ilimin mata don tabbatar da dogaro da kai mai dorewa a fannin tattalin arziki wa matan. Madam Sani Hajiya Magajiya ita ce mataimakiyar daraktan hukumar kyautata rayuwar mata da yara ƙanana ta Damagaran, ta bayyana dalilin wannan maudu'i nasu.
Maudu'in namu shine bisa kan kare jahilci, me kare jahilci makaranta, kuma bayan makaranta dole in mutum ya samu ilimi kenan ya kamata a ce mutum ne ya samu aikin yi
musamman a yanzu aka duba mata a karkara suna cikin wani hali na ni da su musamman ma a game da matsaloli na rayuwa babu wani abu da kuka yi kan wannan fani
eto kin san ita matsala duk mai rai yana tare da ita amma na ga miki da cikin matsaloli alhamdulillah yanzu a karkara in kika diba kika wajen fannin ai daka da wani wannan yanzu ai alhamdulillah karkarar da zaki je a ci ana yin daka babu mashin daidai ci ko kuma ma ni he in ce ma babu ita kenan alhamdulillah akwai matsala amma dai matsalar dai ba irin waccan bace ba
sai dai yayin da na leka karkarar na samu wasu mata na hidimomin su inda suka sai damun su dai bisa san ma da wannan sallar ba
to wani mamma wallahi ban sani ba in ba yanzu da kuka isko ni banan ma ban sani ba wallahi magabata su taimaka mu kawai da abinci muna da matsala abinci tunda yanzu da almasara ya kaba da 130 ka wani tiyawa
ruma nasir wallahi ba mu san ba ma ana yi sallan mata gaskiya matsala anan karkaran muna da matsalar ruwa kuma muna da matsala gaskiya ta abinci amma wajen sulhen mashin komi anan gashi an wadata da shi gaskiya harira sunana yanzu ce ne nake kuma halau cikin wannan ga abinci tsada yake
Tamar Abari muryar Amurka daga Namagara a jamhuriyar Niger
to a gaishe ki Tamar Sanu da aiki to kuna jin shirye-shirye da rahotannin sashen wasan muryar Amurka ne daga Washington inda muke karfe 11:16 na safe yanzu ga Ibrahim Kalbisi garba da shirin mu na gaba
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saki saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku Yau za a ji kashi na biyu na ansar tambayar Ahmadu Manaja Bauchi kan tarihin mai martaba sarkin Katagun Alhaji Muhammad Kabir Umar da kuma sarautar ta Katagun za kuma a ji kashi na daya na ansar tambayar su Prince Ya'u Adamu Bulkacuwa da Sa'idu mai danyen kifi a bayan tashar mota da maturu da Sa'idu Abdullahi da maturu masu son bayani kan bambancin lu'lu'u da zinari da azurfa da kuma wai yaya ake samun su da kuma wanda yafi daraja cikin su to bari mu fara da kashi na daya na ansarar tambayar su Prince Ya'u Adamu kan lu'lu'u da zinari da azurfa idan masu tambayar na saurare to ga kurare a harshen Hausa na cibiyar adana kayan tarihi ta Abuja Malam Sani Balankaro da ansar
wato wannan abubuwa guda uku da ne tambaya ya tambaya zinariya azurfa da kuma lu'ulu dukkanin su abubuwa ne da ake bayyana ko ake kira ma'adinai ko kuma farafai idan muka duba bangiji ya rahmata da ikon sa da kudurarsa shi ya azurta dan adam da waɗannan abubuwa ya kuma koye masa su a ƙarƙashin ƙasa domin zama hanyar arzikinsa wato shi dan adam ke mun duba za mu ga ba kuma su kaɗai ba ne suke cikin ma'adanan ko faramin nan abubuwa da yawa suna daga cikin abin da ake kira ma'adanai misali ka ga bayan su akwai irin su kaulin na ji labarinsa kamar su kanta mai kamar su gasunan dai da yawa dai waɗanda wasu ana amfani da su ta waɗansa ta hanyar cikin fannin magunguna waɗansu ana amfani da su ta fannin ƙere-ƙere waɗansu kuma a fuskar cinikayya da tattalin arziki aka fi amfani da su waɗannan ma'adanai guda uku da mai tambayar ya faɗa wato zinariya da azurfa da diamond su daraja su yawanci ta fi ƙarfi da fuskar tattalin arziki farko dai sai mu ji ku ɗaya bayan ɗaya mu ga yaya lamarin su yake mu fara da zinariya ita zinariya dai kamar da yawanci muka sani wato tsohon ma'adani ne da ɗan adam ya riƙe da su ɗan adam ya fara gano amfani da wato ita zinariya kamar shekaru 4000 da kwanan bayyanar annabi isa ita kuma zinariya ta shahara ta fito wato a fuskar bayan ƙasa a sakamakon aikace-aikacen ma'adanai haƙe-haƙe da ɗan adam yake ya gano wannan ya gano wancan har aka rika samu fahimtar amfani da ita da kuma darajarta to zinariya dai kamar da watakila ne sauraron zai sani da sauran masu sauraro kalarta ko kuma launinta wato ruwan rawaya ne wato yelo sannan kuma an bayyana ta da cewa tana daga cikin dangin ƙarfe wato ma'adinai dangin ƙarfe waɗanda suke da sauƙin sarrafawa a yi abubuwa iri-iri to sannan kuma wutar darajar da take da ita ce bata kodewa kuma bata ainihin wato zaman yiwa ta lalace ko kuma ta rike mai da sauran karafa suke yi. To wayannan abubuwa su ne abubuwan da ita zinariya take banta. To bayan haka kuma zinariya ana amfani da ita wajen wato cinikayya, kamar yadda muka sani shekaru aru-aru da suka shuɗe ɗan adam ya fahimci amfani da ita a fuskar ciniki, lokacin da cinikin sai dai abin da ake kira kwanaki shirin ba kamar da hanya ta farko da ɗan adam ya fara ganowa wajen musayar tattalin arziki ko musayar kuɗi. To ya ana abin da ake kira kwanaki shirin ba kamar da kuma zinariya ta bayyana sai aka riƙa musayarta da kaya ko kuma kwadugu a ɗauki zinariya a bayar a musanya ta da wani abu. To sannan kuma ana amfani da ita a niƙata ko kuma a narkata a mai da ita sifi ko silik kamar da mukan yi a yanzu a ƙasashen Larabawa har zuwa wasu ƙasashen namu na Afirka wajen su jihar Borno, inda ake amfani da sifin gwal ko kuma silan gwal a wajen mu'amala ta ciniki da kuma sha'anin aure. To bayan wannan kuma zinariya ana amfani da ita wajen wato tusa sinadarinta a cikin kwamfutoci da talabijin da kuma sauran abubuwa da suke iya wato ɗaukar wuta. To ba wai ita tana da ƙarfin ɗaukar lantarki ba ne kamar da ma'adanin kwafa yake da shi, amma an ce ana haɗa ta da ma'adanin kwafa a tashi wasu abubuwa da za su iya ba da ƙarfin lantarki. To sannan kamar yadda aka bayyana ita an fi samunta a cikin duwatsu, wuri mai duwatsu da kuma cikin tekuna, akan same ta a nau'i na wuraren da kuma aka fi samunta a duniya sun haɗa da Afirka ta Kudu wadda ita ke tafi shahara a duniya yanzu, sai kuma ita kanta Amerika a nan a wani wuri a ta Saharan Nevada, sai kuma a Canada wato a jihar Ontario, sai Australia ma ana ganin ita ce yamajin Afirka ta Kudu a wani guri da ake kira Kargoli. To a nan Afirka ta yamma Ghana ta shahara, Ghana ma nan wajen jihar Akaki sannan ne a wajen sha'anin haka zinariya da kuma sarrafa ta da kuma ciniki ta.
To sai kuma kashi na biyu na ansar tambayar Malam Ahmadu Manaja Bauchi kan tarihin mai martaba sarkin Katagun Alhaji Muhammad Kabir Umar da kuma masarautar ta Katagun. Idan mai tambayar na saurare, to ga dokajin Katagun Alhaji Ibrahim Waziri da cigaban ansarka bayan da wakilinmu na Bauchi Abdulwahab Muhammad ya ƙara masa tambaya cewa
shi dagara da wannan wajinta ne yasa kuma a ina samu wannan lakabi na gagara da kuwa.
Ya samu wannan lakabi lokacin yana hakimin shira ubansa Muhammadu yana sarkin Katagu. To ubansa ya Allah ya bashi ne san kwana ya mutu da wuluwa, shi kuma yana dokin ya zama sarkin Katagu. Ya daure yaki daga shira ya tafi da yaki mahaifinsa. Mahaifinsa ya ce masa lokaci bai yi ba ya dawo. Shi ne ya dawo shira, daga nan mahaifinsa ya rasu sai ya ke zuwa Katagu. Ya ce dukkan ƙannan ubansa su zo su yi masa ta'aziya. Shi ubansa ne ya mutu, su kuwa wansu ne ya mutu. Saboda haka ba zai je Katagun ya yi masa ta'aziya ba. Da ya zama sarkin Katagun yana shira, lokacin da zai tafi daga shira zuwa Katagu ya tafi da dawaki sun kai 1000, masu kwari da baka da bindiga da caccakawa sun kai 1000 a gabansa. To shi ne mutan shirin suka sashi a gaba suka ce su je su Katagun, in ma dafa shi za a yi, in ma gasa shi za a yi, gashi nan an kawo shi. To lokacin da suka je sai suka samu dukkan kofofi an rufe, don da akwai ganuwa da ake yi. To an rufe kofa, mutanen shira sai suka ce za su karye babban kofa su shiga. Katagun ya ce musu a suje su karye kofa karama su shiga. To shi ne suka shiga. Bayan sun shiga su mutanen shira sai suka ce masa yau ka zama gagara da kuwa.
Shi ne kuma wato idan na fahimce ka su yawancin masu sarautan Katagun ba 'yan cikin Azare ba ne kenan?
Akwai dai sarakai guda biyu daga Azare wadda suka zama sarakin Katagun. Akwai Muhammadu Abdallah wadda shi ya yi shekaru 4 ne kaɗai yana sarauta. sai Abdulkadir na uku ya shekara 38 yana sarauta. Duka suna hakimin azari suka zama sarkin Katsina.
To amma ga tsarin yanda sarautar take kenan dama babu wani wanda yazo kaman bare ya samu wani sarauta. In sarautar
malam lawan sune kai suke sarautar Katsina. Shi ko malam lawan ya zo ne daga Sham. Ya zauna a Bagarmi, daga Bagarmi ya shigo na fada a kasar Gwanne. To anan ya sarkin Gwanne sarkin na fada na wannan lokaci ya bashi yarsa. Aka haifi yaro mai suna Muhammadu Bello. To daga baya malumai irin masu zana kasa sai su ga sarkin na fada ko ya kore shi ko kuma zai mallake kasar na fada. To shi ne ya kore shi. To ya tafi yana wa'azi yana kiran a shiga addinin musulunci ya kwana a nan har ya zo shi yayu a kasar ta tago shi ya zo shi yayu a kan zai kwana da safe ya tafi sarkin yayu na wannan lokacin sai ya ga ya kamata ya zauna da shi to shi ne sai ya ɗauki yarsa ya ba shi shi ne aka haifi malam ya ɗora shi Zakiyyul Qalbi sunansa Zakiyyul Qalbi. Yawwa amma ba zaki wani Zakiyyul Qalbi.
Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban ansar tambayoyin. Yanzu a madadin Alhaji Ibrahim Waziri Doka Jankatagun da Malam Sani Balankaro na cibiyar adana kayan tarihi ta Abuja da wanda ya haɗa mana sautin Salomon Abo da injiniyanmu. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau.
To yanzu sai wasu daga cikin wasiƙunku da kuka aiko kuna bayyana ra'ayoyinku iri-iri. Bari mu fara da wannan wasiƙa ta Nasiru Kainuwa Hadeja wanda ya ce ‘yan majalisar Najeriya duk wanda ya rena kuɗin da ake bashi to ya ajiye aikin ya dawo gida ya zauna abinsa a tura wani a madadinsa. Wasu ku tun lokacin da aka tura su majalisa suka je suka yi bankwana da gida idan ka gan su sai idan wani babba ya rasu a garinsu ko jiharsu ko kuma wani biki irin nasu na manya. Inji Nasiru Kainuwa Hadeja. Daga nan kuma sai wasiƙar haɗin gwiwa tsakanin mutane uku da suka haɗa da Sani Mai Langi-Langi da Ango Malamin Makaranta da kuma Hamza Galadima dukansu in jihar Kebbi da suke cewa suna son a ba su dama domin su nuna farin cikinsu a kai da darajar naira take ci gaba da ƙaruwa sakamakon matakin da babban bankin Najeriya na CBN yake ɗauka. Da kuma fatar cewa Allah ya sa su ma kayayyakin masarufi farashin su ya sauka. To sai kuma wasiƙa Haruna Muhammad Katsina shugaban ƙungiyar Murya Jama'a da yake kira kan Gwamna Aminu Bello Masari na jihar Katsina din da cewa ya taimaka ya fito da wasu hanyoyi na samarwa jama'ar jihar Katsina din ruwan sha domin ruwan yana neman ya gagare su. Yace kuma gashi shi gwamnan masani ne akan harkar ruwa tunda har ma ya taɓa riƙe mukamin daraktan gidan ruwa. To sai wasiƙa mata ƙarshe wacce Aminu Kano Maida da ke Garko shi ne marubucinta yake cewa yana kira ga shugabanni na jihar Kano musamman da su taimaka su gyara makarantar da ke garin Maida ɗin a can ƙaramar hukumar mulki ta Garko. Yace makarantar da ta rufe har yanzu kuma ba wanda ke nuna halin cewa ya san abin da suke ciki da aka tuna su a gyara. To ya kace wasiƙunku a wannan lokaci kenan.
To bari mu da kurin jimai ta baku labari a takaice.
Yunkurin sata shiga harkokin injina masu ƙwaƙwalwa da suka haɗa da kafofin sadarwa na kamfanoni da cibiyoyin jama'a duk faɗin duniya ta yi ɓanna sosai domin ta sa harkokin wasu kamfanonin da masana'antu tsayawa cak. A karo na biyu cikin wannan shekara sojojin ƙasar Ivory Coast sun rufe hanyoyi jiya juma'a a birane da dama na ƙasar domin yin zanga-zangar nuna rashin amincewa akan rashin biyan su alawus ɗinsu.
To da wannan muka zo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai da ƙarfe 9:30 na dare a juma'a Allah da muna fata dawo muku da wasu sababbin shirye-shirye kafin mu tafi na son yi ta'aziyya ga mutanen kofar murki a Sokoto kan rashin Malam Hamza da aka yi a ranar juma'a da ta wuce Allah ya ji kansa. Zama da dukkan masu sashen sun murna Amurka Ali Mustapha Sokoto ne. Huta lafiya.